gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya baiwa ƴan majalisar kasa kariya daga masu cewa su ce mazauni ne da ayyukan su basu da wani tasiri ga cigaban Najeriya. Mejo Mustapha Jokolo mai ritaya ya bayyana takeicin sa akan sabani da ya kunno kai a fadar shugaban kasa. Yana mai kiran Buhari da saurari koken jama'a domin inganta lamuran tsaro a yankunan da ke fama da ayyukan masu tayar da kayar baya. Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya nemi gudunmawar shugabannin jam'iyyar PDP na kasa wajen ganin an maido wa Kanawa haƙinsa a kotun koli a fashin zaben gwamna da ya ce an yi wa Kanawa rana tsaka duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Masauraro assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin ƴan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasa ya bada dama. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya baiwa ƴan majalisar kasa kariya dangane da masu da'awar cewar su ce mazauni ne da ke karbar makudan kudade na albashi da kuma allowance a dukkanin wata ba tare da yin aikin komai ba dan cigaban kasa. Yana mai ra'ayin cewar masu yin waccan suka sun gaza fahimtar irin sadaukarwar da ƴan majalisar ke yi domin cigaban kasa domin sun riga ya san ajiye su a cikin wani gurbi a zukatansu na rashin aminta da su. Shugaban yayi wannan magana ne ta bakin ministan sadarwa da kuma al'adu Laye Muhammad aje Laraba lokacin kaddamar da jaridar majalisar ta Greenhouse da kwamitinta na hulɗa da jama'a da kuma kafafen yatsa labarai suka dauki gabarar samarwa. Yace tunanin mutane akan cewar babu wani aiki da ƴan doka ke yi wajen kyautata sha'anin ƙasa face karbar makudan kudade suna inganta wa kansu da kuma iyalai rayuwa ba gaskiya bane zato ne kurum suke yi wanda kuma rashin sani ne na irin ainihin ayyukan da ke rataye akan ƴan majalisar musamman ma dai sauran nauye-nauye da ke kansu dauri akan zaman majalisa da mutane suke iya gani a fili. Amma dai yace da samuwar wannan jarida za a ke jin ayyukan ƴan dokan ne daga wajen masu ruwar tsakinta wanda hakan zai haska ainihin ayyukan da suke gudanarwa da suka hada da irin kudirce-kudircen da ake gabatarwa a majalisar da kuma waɗanda suka riga ya suka zama kuduri sai ko tattauna batutuwan da suka shafi ƙasa da kuma wacce ake ciki kan ayyukan mazabu. Wannan yace zai sauya gurguwar fahimtar da wasu ke yi wa ƴan majalisar domin dai mai daki har kullun shi ya san inda yake masa zuba. A wani hannun kuma Mejo Mustapha Jokolo mai ritaya ya bayyana takeicin sa dangane da sabanin da ya kunno kai tsakanin mashawartin shugaban kasa ta fuskar tsaro Manjo General Babaga Namunguno da shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa Abba Kyari. Yana mai shawartar Buhari da ya sallame su daga bakin aiki baki daya. Basiraken wanda tsohon dogarin shugaba Buhari ne lokacin mulkin soja ya ce dai akwai bukatar shugaba Buhari ya saurari kiraye-kirayen jama'a wajen daukar matakin sauke hafsoshin tsaron kasar la'alla ko a samu kwalliya ta kai gabiyan kudin sabulu.
To ya kamata a ce shi Mangono ya je ya ga President Buhari ya ce a kira mashi chief of staff a kira service chiefs su zauna da shi ya shi President Buhari ya ga mai me matsayin shi a cikin gwamnatin inda na shi wasu urbanza ne mai aikin shi kuma shi chief of staff an ba shi power over that don na observing wani abu ya ba da references guda biyu wanda ya ce Buhari ya ce nan batutin na reference nan bai da saniya bai da masaniya. To idan har president bai san da ita ba aka rubuta takarda in his name aka ba da directive na ƙarya to ya fi hatsarin ya fi da muke tsamma abin da ban tsoro. Amma failure din dukkan su duka uku ne shi president Buhari din da shi chief of staff din da shi NSA din kowane su ya kamata ya san kasar na tafi kowane su ya kamata kuma gaskiya Allah idan mutum baya aikin shi ya bari don Malam Abdullahi ya faɗa cikin Diyarul Hukam idan ana complain game da mutum to a canza masa wajen aiki ko a kore shi. To gaskiya ya kamata shi president ya put his foot down kasar nan matsalar da take ta isa ya za a zo a ce tsakanin su suna rikici haka very embarrassing. Mun ga NSS da yawa mun ga chief of staff da yawa ba mu taba jin wannan matsalar ta faru ba. So option din president Buhari shine ya fara dukan su duk ya kore su da chief of staff din da NSS din da service chief din duk ya kore su ya kawo sabbi kasan saw on a clean slate mu daina samu wannan problem in dai da gaske ake yi amma kuma in sau ne ake bi to mu sani fa Allah yasu wacin oba sai yana ganin mu haƙƙin mutane yana biskan mu idan ba mu aiki wanda ya kamata ba za mu ansarin to Allah
Mejo Mustapha Jokolo kenan mai ritaya a cikin ganawarsa da manema labarai a jihar Kaduna Yanzu sai hedikwatar jam'iyyar PDP dake Abuja wadda a jiya jagoran Kwankwasiya Sanata Rabiu Kwankwaso ya kai ziyara ga shugabannin jam'iyyar domin dai mika musu bukatar su na ganin sun tsoma baki domin ganin kotun koli ta sake nazarta hukuncin da ta yanke da ya tabbatar wa Gwamna Abdullahi Umar Ganduje nasara zaben da ya gabata tunda dai a ce wasa kirikiri kowa yana ji yana gani aka yi wa kanawa fashin zabe a rana tsaka domin tabbatar da mutumin da suka riga ya suka kosa da salon mulkin sa Sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa Sanata Ibrahim Tsaure yana a cikin shugabanni da suka tabi wacce tawaga.
Kila duk wanda kenan babu wanda yake na sanin yadda aka taso da tahiya wannan ta abun da yake abba gida gida sai shi kuma. Da ni aka fara kuma kai yanzu ni ake. Sai bayan sajjan kula amma ina da ita. Da baka kashi wannan sai naji kaman akwai saki. Da kaman kan ya magana saboda naga rufai hanga a cikin naci a. Ashe wai ya shigo live. Konkosiya.
Amana.
Konkosiya.
Amana.
Amana.
Sai da amana.
Kowa ya san abunda ake ciki a yanzu ba a Kano ba a Najeriya musamman PDP congresses suke gaban mu congress dinnan su ne za su yi making PDP kuma su za su train PDP wannan take fa to a Kano dazu-dazun nan muka ga magana da Plato Malam Aminu Kano Allah ya gafarta mishi ya ce Najeriya daya ce kowa ya san gidan uban shi to dazu an yi magana a Plato nan muka zauna akwai sashe na PDP amma ba mu san a clash faction amma da kun taru cikin mutane kuna takara kai ka san wanda yake kai ma ka san wanda to idan aka ce ku je gusafanci to kallo wanda ya hika ka goya mashi baya to nan mu mutanen da muke shugabancin jam'iyyar PDP abinda kawai za mu tabbatar muku shine we shall be free fair and credible saboda da mi idbara ta rage gaba shiga rijiya ko ya na da kahoshi fada ko ya saka tafsa yadda ya gada mu haka zai mu a nan PDP muna tabbatar muku cewa mun san waye ma dubu uban tafiya kuma mun san abun da ke faruwa idan ma dubu ya shugabanci abba gida gida zan yi tabaki da ko sarar da wannan sankwato bai yi suna a mazaɓar shi ba cikin talutsin kare ila abba gida gida a kullun in ina katsina zaune da asuba jikanya ta ke tare da ni da wakar Tijjani Gandu har a masallaci akwai amba to ba abba ya faɗi zabe ba a'a kaman zaben da aka yi ma Buhari ne ba shi aka zaba ba a'a kin zaben Goodluck aka yi to wannan zaben abba gida gida ba abba gida gida aka yi ba shiga ta gaba a wani ake tsoro
Sanata Ibrahim Tsaure kenan sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa to amma ga masu hamayya irin su injiniya Musa Mujahid Zaitawa cewa suke akwai lauje a cikin nadi dangane da wacce ziyara ta Rabiu Kwankwaso wacce aka yi yace da nufin yaudarar mabiya domin ci gaba da daure shi da igiyar zato
wanda a tarihin ka Najeriya ba a taba maimaita hukunci bayan hukunci ba abba hikimar da yasa ya kai wannan korafi ya kai ne dan ya kwantawa da ƴan jam'iyyarsa mabiya hankali amma daga baya ba za mu yi mamaki ba dan mun ji yanzu an zauna meeting ana kokarin kafa committee da zai kalo to kudade daga hannun mabiya dan ai musu wayo a karba kudaden su a gida musu igiyar zato
so kake ka zo ka kulla wata rigimar daban bayan an yi yunkuri ne na kare haƙƙin su magoya baya a jam'iyyarsu
wannan labarin tunda da ya dau tarihi da ba ma zai aikata haka ba tunda ya ga yadda aka yi wa Imo da duk aka kai wannan shari'o'i gaban Supreme Court tace haramun ne ta kara bincike akan hukuncin da ta aikata tunda ita ce kotun koli
me tace hujja ka tashiwar ana kokarin a tattaro kudaden mutane ya kwace
ai hujja ta guda ɗaya ne dama haka aka saba idan an zo a siyasa sai ai wanke ƴan mabiya saboda haka tunda an gina sa igiyar zato sai a kara dora
kuka gina kenan cikin jam'iyyar ta kuta APC kuma
ai ni dan APC ne hukunci
a siyasa dama haka aka saba
muna da labari ne akan abin da yake yi kuma tsarin da yazo da shi yake so ya rushe gidaje da gidan santsi da gidan tabo dan ya gina kansa to ga gidan ya rushe kuma har yau kar ya manta Ganduje ya fito daga gidan santsi ne a 1999 shi kuma ya fito daga gidan tabo ya saka kasance tsakaninsa da Sanata Hamisu Musa ya saka kasance tsakaninsa da Musa Gwadabe alkhairi ya saka musu koko sharri ya gina musu abin da ya shuka shi yake girba wa'annan duk mabiya da yake gani dama shanu ne a jeji da masu su yanzu da aka kada kararrawar siyasa kowace unguli ta koma gidanta na tsamiya saboda haka hatta Asu Aminu Dabo da duk wanda ka sani yana gindin Kwankwaso da Sunasir Ali Kokoki a baya su mursala Alhassan Zaina sun Allah Mandarogo duk gaba ɗaya ƴan santsi ne dan sun yi kobe gidansu gidan Ganduje Ganduje wakilin santsi ne kuma santsi ce ta yi shi
amma lokaci farji shine zai iya tabbatar da yadda lissafin siyasa zai kasance a nan gaba
alhamdulillah ai siyasa lissafi ce yadda Rimi yayi gidan Triumph Konkwaso sai zo ya rushe gidan Triumph Ganduje ya samu ayyukan Konkwaso ya karasa su ya kammala su shi kuma da yazo rushe na NCA hatta wajen nan da ake magana asibitocin shekarau cewa zai maida su wajen kiwon kaji da awakai amma yau Ganduje ya zo ya kammala su duk policy din da ka sani na continuity da gwamnati na baya Ganduje saboda
amma zai ta wannan a baya fa an shajinka kana zuwa kana kare kimar Konkwaso na siyasan ci
ai zamani ya hada mu kuma za is no permanent enemy in politics za is no permanent threat
duk wanda kalla gaskiyar da ka rika amfani da ita a wancan karan kana tallata shi
a lokacin ban fahince shi ba saboda haka tafiyar maja da ishigo zai taimaki jam'iyyar mu muke dauka ashe yazo da hidden agenda na takarar shugaban kasa dan ya turbude Buhari wannan shi da dalilin da yasa yazo ya takarar
har nagartarsa ta kai me a cikin dan ya turbude Buhari
ina nagartarsa ta kai ta Buhari
engineer Musa Mujahid Zaitawa Alaran masu kulla dan da ya shura wajen haska wa gwamnatin APC kalubale da ke gabanta wajen jibinta lamarin talakawan Najeriya a yau dai ya marabce mu da kiran dukkanin bangarori da cewa su ji tsoron Allah a cikin lamarin su domin nan ne kadai za a samu da mafita
dama kira-kira da muke tayi ai tsoron Allah ai tsoron Allah har kar akai kan wannan gaba yau gashi duk inda zaka samu ko ina al'umma abin ya ishe su amma su manya manya su ma abin yana shafar su dama duk abin akan talaka da yake a takeice
me zine ne abin da zasu iya yi wata il talakan ya samu sauƙi rayuwa
me na baya can shugaba na baya suka yi aka talaka ya samu sauƙi su wanda ba za su iya ba a yanzu tunda a da ka gari ai haka muke zauna lafiya lau ba talaka ba roshi da mai mulki ma a takeice komi al'umma na yau da kullum bai gagar talaka ba amma yanzu in ka shigo yanzu din nan ba abin da talaka ke ji sai baka azaba gaskiya fi sibilillahi
ku akwai abin da wata kirku ka hango da idan an yi din talakan zai samu sauƙin rayuwa
mun hango abubuwa da yawa wallahi wanda in bi akai wannan habu in Allah da kamar yadda muka zato shi mai girman shugaban kasar Najeriya wanda shi dama asalin tsaro ne shi ai takaice me yasa kuma abin ikon Allah zuga shi muna zatan abin kuma da ya tabarbare ranka ne abubuwan wa da ban mamaki wanda duk inda zaka ji ko ina kan iyaka iyakan nan duk inda ba tashi hankali yanzu in karkara ta zama ba zaman lafiya mutanen Benin menene a takaice inda zaka ji ana ta kashe wannan a kashe wannan a kashe wannan duk ila masu ilimin nan da alramomin da professors duk an gaza mafita wake bai san mafita bai zo
kenan rashin tsoron Allah ba daga iya shugabannin bane dukkanin al'ummar kasar ne kenan
dukkan mu wallahi sai dai 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 ina duk wanda kace ga amana to ba zai ketare ta ba sai ya cita sai dai dai ku san ma abin ma ga malamai yafi kamari a takeice saboda duk wanda malami ba sa tsoron Allah sosai duk an ji an tare gindin hukumomi su kuma hukumomin dama kun su dama sai addu'a suke tai musu wanda kuma babu gaskiya akan harkan nan wallahi kina muke a tsoron Allah a zo a hada kai ai abin da zaka tunani duk abin sai mai shi talaka ba a ruwan su da shi amma da abu ya shafe su ba nan akai ta magana kamar abu da ya shafe masarauta kaga ai dudan an warware a takeice amma abu da ne talaka a duk kullun sai a kashe wannan su ko ba mu san suna da matsara abincin shi da za su ci ma su duba su ake to wannan kaga ba mafita bace mafita mu tsoron Allah mu zo mu hada kai ai tsoron Allah a taimaki al'umma a ga mu yi matsala kurum
alaran ma tukulla dan To amma Alhaji Muktar Salisu kiran ƴan arewai da su gyara yanayin zamantakewar rayuwa la'alla ko a fita daga cikin kuncin rayuwar da ake gani yanzu haka domin a ce wasa arewar ce yake kirkirar wa kanta talauci
da al'umma ana saukin rayuwa ana cikin abin da ake kira simple life amma yanzu rayuwa tana kuma abin da mutum yake kira complex life ba dan kun ba saboda iyayenmu ba su san irin abin da ake kira su haya ba gi kudin haya da makamantan irin waɗannan abubuwa amma yanzu abubuwa sun yi yawa a wancan zamanin zaka tare da mafi yawanci ba competition na rayuwa abin da suke ci yana wadatar da su rayuwa suna abin da kira self reliance life abin nufi yanzu mu ka tuna mai yaya biyar ka tare da shi shine kudin haya shine kudin abin da za su ci mutum yaya misali biyar kudin haya kudin abin da zai ci da su kudin makaranta kudin suturar su da abin da za su ci da kullum da kudin makaranta da kudin littattafai da kayan karatu islamiya ne da boko ne ma'ana yanda rayuwa take zama mai kalubale da yawa amma har yanzu ka tare da mutanen mu suna ta tare yaya ba sa kula da su tarbiya yanzu a da iyayen mu ana taya su tarbiya amma yanzu ga abubuwa a can zawo ba abubuwa na ba ta tarbiya amma yanzu ga sunan da yawa iyayen mu na ta tare yaya bunan Hausa Fulani ba ruwan mu sai ka tare mutumin kauye sai ka tare yanzu ina sa ba sana'a kwakwala a sa kauye noma gona mutum daya a da yanzu ta koma ta mutum 20 an karkasa saboda yaro wani lokacin gine-gine ko wani abu ya tare da ita amma har yanzu muna ta kokari muna tare yaya muna tara su ba ma kula da tarbiyya
me kaje so kace kenan
ina so in nuna ma ƴan uwanmu ƴan arewa gashi na ta cewa talauci mun fi kowa talauci mun fi kowa waye ai ba wani abu ne in ka duba yanda muke zamantakewar muna rayuwa ne wacce fiye da abinda muke samu ko kuma ba tare da mun damu da tarbiyya da menene ƴaƴanmu za su hauka da yawa yanzu tarbiya ta gurbace ne saboda wani idan ya fita baya san dawowa gida dan karma shi da shi ina kudin kaza ka au kudin kaza ya fi kummace bar iyayen sakaka sai kaza akan naira 20 mutum zai biya kudin makaranta ba zai iya ba sakamakon mai yawan iyayen ka kuma ba abin da zai yi
Alhaji Muktari Salisu kenan guda cikin masu kishin kasa a nan Kano to amma mataimakiyar shugaban matan muryar matasan kasa dake fafutukar ganin Ahmad Sani Yariman Bakura ya dare mulkin kasa Rahama Adam ta ce sun fara wannan fafutuka ne domin ganin Muhammadu Buhari ya samu magaji na gari bayan kammala zangon mulkin sa a 2023 tunda dai a ce wata Bahaushe na cewa ba rabo daga ni ba mai da kamar sa
Ina kira ga mata da maza dan Allah su fito kansu da kurkutan ku mu hada kanmu da mu fito mu zabi Yarima Sani Bakura for President 2023 insha Allah saboda Yarima Bakura mutumi ne mai kirki ya tallafawa mata da yawa kunan dinki da sauransu dan haka ina kiran su da su fito kansu da kurkutan mu zo mu hada kanmu mu zabi Ahmad Sani Bakura zai dora daga kan ayyukan da baba Buhari ya sai saboda mutumi ne mutumin kirki wanda yake da nazari da tunani
amma kun tuntube shi da wannan magana?
Mun tuntube shi da wannan magana sannan kuma ya amince da akan cewa zai fito ya tsaya takarar insha Allah. Mun dawo da robebe warben benje wani afulbe din Nigeria gabago Useni Port on Vurta mun wara min kauta kore mai din min Marina Yarima Sani Bakura bawo o Vurta ya hada shugaban min din jiwarta Nogas ita ci jiwarta insha Allah. Ngam mai min Vurta min wara min tokka bawo mako min suba mu ngam o wallita ya min hunde ji dama. Ai o walliti laru ko fiya ta hazan fara kusali do ni do ayi Yarima Sani goddo kirki on gammai mi donar da mu useni on vurta min wara min su kwadun haba o dora hado ko kugal je baba Buhari hu'i
Rahama Adam mataimakiyar shugaban matar kungiyar muryar matasan Najeriya dake goyen bayan Ahmad Sani Yariman Bakura yanzu nan Kano da zamu ji ra'ayin dake bayyana ta bakin matashi Sale Kalakawo wanda yazo da fayyace nagartar DG a ma'aikatar ayyuka na musamman kan salon yadda yake gudanar da mulkin sa
a tsarin da ake ciki shi kansa mai girma gwamna yayi duba na tsanaki gurin dauko kanar Umar malami wurin bashi wannan kujera domin taimakon al'umma domin ya dubi dattijan takarsa da mutuntakarsa da girmansa da al'umma suke gani shine kujerar da aka bayar a Kano ko jam'iyyar adawa ko jam'iyya mai mulki tamu ta APC babu wanda ya fito ya kalubalanci mai girma gwamna dan me yasa iwa kanar malami wannan mukami
to amma idan ka je yabo irin wannan wala Allah an kalla irin gudunmuwar da bayar a baita ci gaban al'umma
shine magana da ake gaya ma wannan gudunmawar da ibaya ta ci gaban al'umar ita ta kawo shi kansa mai girma gwamnati ya dauke shi kaga dai shi kanar
umar kamar a wani bangarori kenan
a kowanne bangare domin aikin da ba nasa ba mai yake
kamar wadanne kenan
fushin sa fushin kanar umar malami kazo da abin da yake ba na gaskiya ba amma duk tsarin da zaka zo da shi na a taimaki al'umma tsarin da zaka zo da shi na a ciyar da gwamnatin jihar Kano gaba to zai maraba da kai duk girman ka kuma duk kankantar ka
ai baka faɗa abin da yayi a baya ba
to abubuwan da ina farko dai kaga an ce ma kanan kai ka san rago baya zama kanan girman sa jajircewarsa ce ta kai shi ya kai wannan matsayi na kanan ya hidimtawa kasa ya hidimtawa al'umar kasa wannan kawai ya isa hujja na ka dauke shi ka bashi kowace irin kujera kuma ya ishe ka kore duk wata shubha da kake da ita a kansa na mutuntaka da darajar da yake da ita
to amma wacce rawa ce ita ka wanda ana ganin ta saba da irin ta gomashin da ake samu yanzu a demokradiyance
to na farko dai shine mutun na farko da yake sauraron al'umar jihar Kano a jam'iyyance
shi kadai duk fadin Kano
yana da wannan halin domin ina so
in tabbata shi kadai duk fadin Kano
mu shi muka sani domin shine a karamar hukumar Nasarawa kuma shine a jihar Kano shi yake jibintar lamarin mutane domin yana daya daga cikin wanda ibewa jam'iyyar APC gudunmawa a iya karamar hukumar Nasarawa ta zauna lafiya mu ne a karamar hukumar Nasarawa bamu da kunji
wata bukata ce da shi baya ga wannan
ban san komai ba wallahi akan wata bukata da yake da ita na san dai bukatar sa bata wuce na hidimtawa al'umma ba
anya irin wannan yabo a ce ko babu wata a kasa
ban taba ganin kanar umar malami ba kuma bai taba gani na ba amma nayi wa kaina alƙawarin wanda duk ita taimaki gwamnatin jihar Kano ke mutu al'umma wallahi zan yaba masa kowaye
Sale Kalakawo shi ma dai wannan rabin Salisu Uwaisu zaki kansilan ayyuka a karamar hukumar Nasarawa ya zo ne domin zayyano irin nasarori da Lamin Sani ke samu a cigaba da gudanar da ayyukan rayuwar kasa ga al'umar karamar hukumar Nasarawa
muna tare da manyan ayyuka guda 8 na farko akwai Islamiyya dake manabaka waje a Jigiriya wanda za a je a bude sanarwa a gina mata ajujuwa guda 2 a saman fulo dake nan Kawaji daga nan kuma akwai Kwalbati da kuma Dranage wanda za a layin shugaba Garba dake mazabar Gama wanda wannan yake na ci wannan mutanen mazabatuwa kwariya shugaban garin hukumar Nasara da Talamin Sani Kawaji ya sa hali a je a yi wannan aiki sai kuma wani Kwalbatin shi ma da muruganan ruwa manya manya mazabar kaura goji a kuka uku wannan ma aiki ne wanda zai lashe miliyoyin kudi akwai kuma gyara kuma gina kulbati bakin dogo kawaji wannan guri idan kika je sai kin tausaya mutanen gurin mun je har gurin kuma ya amince ya yadda za a je a fara wannan aiki nan take aiki ne babban aiki za a yi mazaba kawaji sai kuma akwai nan asibitin mu na clinic dake kawaji shi ma da mun je mun yi musu petition na katako da mai kuma karamu kuma shi ne gina wannan asibiti saboda kai yanzu kuma saboda an samu dama za a je a cire wannan petition din da aka yi mana rabawa da aka yi da katako za a yi na aluminium da glass wanda gurin zai zama na zamani insha Allah bayan nan kuma yi mazabutun wada nan ma akwai temporary shed ma'ana rumfa wanda za a yi ta a garage master ita ma babban rumfa ce wanda mutanen gurin suka nema kuma shugaban kasar hukumar Nasarawa ya yadda za a je a yi musu wannan rumfa sannan ya kawo rumfar kuma dake mazaba kaura goje layin Musa dan kawo sai kuma wani babban aikin shi ma da za a gina ajujuwa guda biyu block kenan sabo kar da toilet guda biyu sannan hotel arewa mazaba indodo wannan mutanen yankin suna fama da matsalar primary school amma duba da yanda mai girma gwamna yace ilimi kyauta kuma dole sai kai mutanen gurin suka kawo kukan su gaba karamo kuma nasara da Musa ne kawo jibe kasa guwa ba yadda bai mu gaba ɗaya muka je muka ga gurin yanzu filin yana nan an kai kayan aiki za a gina musu wannan ajujuwa guda biyu manya-manya block za kuma a yi musu open shed master ma'ana dai makaranta ce primary school ba fil gabar kabo kuma Nasarawa da Musa ne kawo zai gina a wannan mazaba ta hotoran arewa
wannan ayyukan da kakan lissafa a duk kowane wata idan ya zo an kammala wannan aiki ko kuma ana kan yin su
kamata hotoran ki zo ki bi ni mu je nuna miki domin duk aikin da kika nazo na fara a radio cewa za a yi to ba a fara hima he kudin sa suna kasa wancan hawan da bai babba shi ko lira haka wannan duk aikin da kika nazo na fara he kudin sun sauka kuma kana kafin ka gama ma za a baka rabo kudin
honorable Salisu Uwaisa Zaki yanzu ci gaban tattaunawar da muka faro da Professor Kabiru Isa Dan Dago tun bayan da Najeriya ta ayyana cewar a dakata dangane da kudirin fara amfani da kudin nan na eco wanda yace duk da wancan mataki da Najeriya ta dauka domin sake yin duba na tsanaki kan wancan batu a bayyane take cewa dai akwai alfano ga wannan tsari matukar dai aka yi abin da ya kamata
amfanin wannan kudi na bai daya yana da yawa na farko dai kaga yan kasashen nan Africa ta yamma za su damu dama da za su dinga shiga kasashe fa guda 15 suna harkace na kayya suna zuba jari a wannan kasashe su kuma in wasu kasashen suna zuwa su zuba jari a cikin Najeriya wanda wannan zai motsa tattalin arzikin kasashen sosai kuma zaka ga wannan shinge da ake da shi na musayan kuɗi ta kau sai dai kawai a dinga maganar musaya tsakanin eco currency da dollar ko yuan ko pound sterling da sauran kasashe na duniya kuma wannan zai sa kasashen nan in ka duba wannan kaidoji guda hudu da wasu guda shidan da aka kara masu dan sauki inda aka ji a cikin wannan tsari aka cika su to tattalin arzikin kasashen nan zai karfi sosai yadda ɗan kasan waje ba za su zo kamar turawan kasashen to Europe da kuma ɗan America ba za su doki kasashen nan na West Africa wajen kasashe na atatse su a ɗebi kayayyaki su a je a gina tattalin arzikin wasu kasashe ba sai dai su zo su zuba jarin su su ma anan wanda ɗan kasashen nan guda 15 za su amfana sannan kuma kaga wannan zai kawo wato haɗin kai sosai domin abin da yake cewa wato economic integration wanda an dade ana wannan kokari a Africa ta yamma abin ya kicira saboda babu wata abuwa da ake na bai daya wajen bunƙasa tattalin arzikin waɗannan kasashen sannan kuma zaka ga idan aka cika waɗannan ka'idoji guda hudu da ƙarin guda shidan masu sauki-saukin to za a maida hankali wajen yaki da rashawa da cin hanci a wayannan kasashe wanda babban illa ne wajen ci gaban su dukkanin su wannan kasashe suna fama da wannan matsala sosai to idan suka hada kansu to ba zai musu wahala ba wajen yakar abun domin waɗanda ma suke kulla musu abubuwa na tada hankali za su shiga tetin su saboda za su ga cewa da na kasashe sun hada kansu suna neman su samu ci gaba mai dorewa domin al'ummar su su fitar da dangin talauci da jahilci da shoran wasu munanan abubuwa amfanin abin da yana da yawa sosai babban gode a takaice za mu iya cewa wannan tsari zai kawo haɓakan zuba jari a tsakanin waɗannan kasashe na Afirka ta yamma kuma wannan zai sa wasu masu zuba jari na kasashen waje su samu ƙarfin gwiwa da su zuba nasu jarin biyu kuma wannan tsari zai taimaka wajen kauda matsalar rashawa da cin hanci wanda zune babban matsalar da muke fama da ita a kasashen Afrika. Kwando ne ana ta kokarin zuba mishi ruwa wai ya cika wanda ba zai ji ya cika ba saboda wannan matsala na harkar rashawa da cin hanci. To wannan tsari zai taimaka wa kasashen Afrika ta yamma su shawo kan wannan al'amari. Sannan na uku kuma muna sa ran da haka ana fahimtar juna ɗan Ghana, ɗan Najeriya, ɗan Mali, ɗan Cote d'Ivoire, ɗan Guinea, ɗan Sierra Leone da shauran kasashen Afirka ta yamma suka fahimci junansu. Matasa suka samu ilimi mai nagarta. To generation na gaba wato al'umma ta gaba a wannan kasashe za su yi hada kansu wanda za su yi kundumbala mai karfi su kawo ci gaban tattalin arziki mai dorewa.
Professor Kabiru Isa Dandago, masanin tattalin arziki a nan jihar Kano. Honorable Ibrahim Abubakar Dantayo Makole babban mai taimakawa gwamna na musamman akan harkar ruwan sha na jihar Kano yana gayyatar al'umma zuwa raka shi office na ma'aikatar ruwan sha ta jihar Kano. Za dai a hada a Makole a kuma raka shi office dake kofar Nasarawa a ranar Talatin nan mai zuwa 25 ga watan Fabrairu da misalin karfe 12 na rana.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Nasir Salisu Zango ne mashirin shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan uwar no Salisu Baffayo Adam Suleiman da Umar Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatarwa nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.